Hausa na Amurka America VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin mu a Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi ne da rahotanni akan sassauta dokar hana fitar dare da rana da gwamnatin jihar Gombe ta ayyana a garin Biliri biyo bayan fitinar da ta haddasa asarar rayuka da kona masallatai. A jihar Filato kuma masu fataucin dabbobi sun bi sahun sauran abokanin hudarsu wajen dakatar da safarar zuwa kudancin Najeriya. Gabashin jihar Sokoto na cikin zulumi don hare-haren 'yan bindiga. A jamhuriyar Nijar kuma masu rajin kare demokradiyya na bukatar hukumomi su daina farautar 'yan hamayya biyo bayan tarzomar zaben shugaban kasa. Muna da shiri yanayi da muhalli da shehin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jiya Alhamis, Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama a kasar Siriya kan wani ginin da ta ce na wata kungiyar mayaka ne da Iran ke goya ma baya. Wasu jami'ai ne suka gaya ma kafar labarai ta AP, wanda hakan ga dukkan alamu martani ne na harin rokoki da aka kai kan wani muradin Amurka da ke Iraki. A yayin da wannan harin ke iya zama martani na farko da Amurka ta mayar tun bayan hare-haren na makon jiya, ga dukkan alamu takaitacce ne harin, wanda ka iya rage kasadar kazancewar al'amari. Wani boyayyen wurin kirkiro makamin nukiliya a Isra'ila, wanda ke da matukar tasiri a shirin nukiliyar Isra'ilar da ke sakaye, yana kan samun gine-gine mafiya girma da aka taba yi a wurin a tsawon shekaru gommai, bisa ga wasu hotuna daukar tauraron dan adam da kafar labarai ta AP ta samu. Wani katafaren rami wanda fadinsa ya kai filin kwallon kafa, wanda kuma da alamu zurfinsa a karkashin kasa ya kai tsawon benaye da dama, yan muntoci ne kawai tsakaninsa da gajiyayyar tukunyar sarrafa nukiliya da ke cibiyar nazarin nukiliya ta Shimon Peer da ke Negev, daura da birnin Dinoma. Wurin na kunshe da dakunan karkashin kasa masu goman shekaru na binciken makamin nukiliya da ake ganin nan ne ake sake sabunta tsaffin zugazugin tukunyar sarrafa makamin nukiliya a Isra'ila. Bayan da aka yi ta zanga-zangar nuna rashin yadda da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar, wanda ya sanadin rasa rayuka, gwamnatin kasar ta mai da martani. Sulubin mu na Barma gare ka.
Taron manema labaran da ya kira a ofishinsa a yammacin jiya Alhamis, ministan cikin gida Alkash Alhada ya sanar cewa tarzomar matasan da aka fuskanta a kwanakin nan, wacce kuma ake dangantawa da zaben da ya gabata, yunkuri ne na masu neman mayar da hannun agogo baya a tafiyar demokradiyyar Nijar, wanda kuma ya ce gwamnati ba za ta laminta da shi ba.
Wannan zanga-zanga mu ba mu gane shi ba. Muhammad Usman ya ce Seni ta ce Bazum ya lashe labe, amma shi gaganin su ne suka lashe. Amma ya ce shi ba zancen zanga-zanga ba ne kotu za shi. Kai mai kamawa sai ka zo ka ce sai an yi zanga-zanga, to nan Nijar ba a yin shi. Wanda duk ya huto ya ce yana lalan abu kama su za a yi.
Jami'an tsaro sun kama ɗaruruwan mutane yayin da aka kaddamar da farautar wasu manyan 'yan siyasa, in ji shi.
Shi da kanshi hamba ana neman shi.
A sanarwar da ta fitar, kungiyar Mojan mai fafutukar bunƙasa harkokin matasa ta bakin shugabanta Siraji Isa ta shawarci alkali mai kare muradun hukuma ya dauki matakin gurfanar da masu hannu a ta'asar da aka tafka daga yammacin Talata da ta gabata kawo yau. Hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane biyu, farar hula ɗaya jami'in tsaro guda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Barma. Ma'aikatar harkokin cikin gidan India ta kullo da wani shiri na kafa sashen sa ido kan laifukan da ake tafkawa ta amfani da yanar gizo, da ya hada da 'yan sa kai waɗanda za su rika sa ido akan abubuwan da ke gudana don bankaɗo manyan laifukan da ake tafkawa ta yanar gizo ɗin, ciki har da cin zarafin yara, ta'addanci da kuma take-taken nuna ƙiyayya ga ƙasa. Wannan shirin ya daɗa bayyana ne bayan da India ta shiga rage jerin matakan takaita amfani da kafar intanet a Jammu da Kashmir. Tun a cikin watan Agustan shekara ta 2019 aka takaita saurin kafar ta intanet, bayan da mazauna yankin suka yi ta zanga-zangar nuna rashin yadda da soke sashi na 370 na dokar da ta baiwa yankin mai rinjayen musulmi yancin da ya hada da na amfani da kundin tsarin mulkinsa na kansa. Kulle yaumin a tawagar shugaban Amurka akwai wani hadimin sa soja mai dauke da akwatin da ke kunshe da makullin tayar da makamin nukiliya, don haka shi kadai ke da damar bayar da umarnin amfani da makamin na nukiliya ko kuma mai da martani ta amfani da makamin idan abokan gaba sun je hona su. To amma yanzu yan majalisar dokoki na jam'iyyar shugaban kasa mai ci na bukatar shugaban kasa wato Joe Biden da ya sallamar da wannan ikon da shi kadai ke da shi. Baiwa mutum guda irin wannan ikon na da hadarin gaske, a cewar wata wasikar da wasu yan jam'iyyar Democrat 31 a majalisar wakilai suka rattabawa hannu. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya kira Sarki Salman na Saudiya jiya Alhamis a daidai lokacin da gwamnatinsa ke shirin bayyana wasu bayanan sirri, kamar yadda majalisar dokokin tarayyar Amurka ta bayar da umarnin a bayyana, da ake ganin za su tabbatar da laifi kan ɗansa Yarima Muhammad bin Salman kan cewa shi ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar nan ɗan asalin Saudiya Jamal Khashoggi.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. Gwamnatin Gombe a arewa maso gabacin Najeriya ta sassauta dokar hana yawon dare da rana a garin Biliri, inda wata fitina ta haddasa tare hanya da kashe mutane da ma kona masallatai da shaguna. Fitinar da ta biyo bayan jita-jita ne kan wanda za a nada sabon sarkin Tangale bayan mutuwar Abdu Buba mai shehu. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Sabon dokar da ta kawo sassauci, mutanen karamin hukumar Biliri za su fita daga karfe 6 na safe zuwa karfe 2 na rana, kamar yadda babban daraktan harkokin labarai na gwamnan jihar Gombe Ishe Damini Ahira ta da shi tarar taho.
Sunana Isma'ila Uba Misle, tun kuma yi nadama ta shugaban karamar hukuma ta yi roko a madadin al'ummar wajen. Mutane sun yi nadama ga abin da ya faru da abin da suka yi, suna kuma roko gwamna da ya fi musu, sannan kuma suna roko da Allah a sassauta. Hakanan shi girma gwamna kuma ya kara tambayan shi AIG ya kara ba shi tabbacin cewa shin an samu zaman lafiyan da za a iya dan sassautawa, sai ya kara ba da tabbacin cewa a halin da ake ciki za a iya dan sassauta ta daidai gwargwado. Shine mai girma gwamna ya ba da umarni ya kuma amince a sassauta wannan doka daga awa 24 a mai da ita daga karfe 6 na safe zuwa karfe 2 rana. Mutane za su iya fitowa su dan yi walwalar su, su nemi abin da za su ci, su nemi su gudanar da ayyukansu. Amma daga karfe 2 na hazuwar washe gari kuma karfe 6 na safe dole ya zama suna cikin kulle.
Mutane nawa ne suka rasu kuma mutane nawa ne aka kama?
Ba a gama tantancewa. Tantancewa da aka yi shine bisa ga rahotannin da shi gwamna ya samu daga hukumomin tsaro na farin kaya, sun ce waɗanda ma suka mutu za su iya kaiwa 10 ko 14. Haka su kuma 'yan sanda sun ce lallai abinda suka samu gawawwaki guda 4. Akwai mutane da suka kai mutum 16 da aka kama, tun dama an riga an gurfana da mutum 15 kotu suna ma gidan yari yanzu haka. Sannan akwai mutum ɗaya jami'in tsaro ne, kuma kaga irinsa akan ɗan mika shi ga hukumomin tsaro ne su gama bincikensu kafin a gurfana da shi da kotu.
Tun da farko kuwa a hirata da wasu mazauna garin Biliri sun gaya mini halin kuncin da suke fuskanta a sanadiyar dokar hana fitan.
Wannan kwa
wasu kenan da suke neman gwamnatin jihar Gombe da ta taimaka musu wajen kawo sassauci a dokar hana fita. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Filato, yan kasuwa dabbobi sun bi sahun sauran yan uwansu fataki masu shiga yajin kai hajjarsu kudancin Najeriya, musamman bayan hari kan al'ummar arewacin Najeriya a kasuwar Sasa da ke Ibadan. Kasuwar Kara a garin Bukuru ta zama ba hada-hada. Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoto.
Kasuwar Kara babbar kasuwar dabbobi ce da ke samar da dubban dabbobi da ake safarar su zuwa sassa daban-daban na Najeriya har ma da kasashen waje. Na tarar da dabbobi kalilan ba kamar yadda aka saba ganin ana hada-hada ba. Shugaban yan kasuwar Alhaji Bala Muhammad yace irin wulakancin da ake wa mambobin su da dukiyoyin su ya sanya su shiga yajin safarar dabbobin zuwa kudancin kasar.
Duk lokacin da wani abu ya taso za a hawo kan dukiyoyinmu da mu kanmu ba sani ba sabo kawai a kace-kace a kashe mu a barnata mana dukiyoyi. Haka ta faru a yan SAS. A wannan karo abin da ya faru a kasuwan SAS din nan aka kuma maimaita mana haka. Koyawarmu na shugabanninmu a nan da malaman mu na addini da sauransu ba za mu ci za mu mai da martani ba. Iya abin da za mu iya yi kenan. Tunda ba a bukatan mu da kasancewa a gurin to mu janye. Muna so gwamnatin tarayya ta shiga ciki sannan kuma gwamnonin wancan kibangaren su shiga ciki.
Alhaji Umar Adamu Idris Shattiman Bukur da ke zama babban dillalin shanu yace duk da la'akarin cewa yajin aikin zai shafi rayuwar mutane da dama amma dama ce suka samu ta bayyana rashin jin dadin su kan wulakancin da ake musu.
Dan ka dauki dukiyar ka kai to kai ne wulakancacce, kai ne abun banza da kai da dukiyar taka da rayuwarka duk kana cikin matsalolinka.
To amma ba ku ganin kamar zai shafi su ma masu shanun nan tunda abinda su ma suka dogaro da shi ke.
Eh to ina cikin ai wanda za su shiga yana da shekara sama da 20 da na sayan saniya daga arewacin Najeriya in kai kudu. To gaskiya abin zai zama to sai da hakuri domin za a yi hakuri ne domin ka karbi yancin ka. Amma kuma to yanzu ka dauki dukiyar an je da kai da dukiyar da motar da komai an kone ta da kai din gabaki dai wace tafi. Muna roƙon gwamnati da ta sata duba wannan abu ta dauki mataki akai.
Shi ma wannan bawan Allah da ke zama a jihar Delta yace suna rayuwa ne cikin tsoro a duk lokacin da wata matsala ta taso.
Sunana Ajit Hala. To gaskiya abun da ina faruwa in wani abu ya faru is anan taken muna jin tsoro. To shine yajin aikin zai mana magani zuwa gaba. Su mutanen kudu ma za su tabbata lalle ashe arewa tana da amfani ma kudu. Yau in an ce ba za a kai musu abinci ba a cikin saki ɗaya za su shiga wani hali.
Kina za a ce dama suna dogaro da arewa ne wajen samun abin da za su
yi sosai.
Kungiyar dillalanci maka ta arewacin Najeriya da ta ba hukumomi mako guda ne su yi kokarin sasantawa da biyan diya wa waɗanda suka rasa dukiyoyinsu a rikicin da ya ritsa da 'yan arewa a jihohin kudancin ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Mazauna yankin gabashin Sokoto na cikin zulumi don yadda 'yan bindiga ke barazana ga rayuwarsu da hakan ke sa su shiga gudun hijira kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Muhammad Nasir.
Yanzu haka yankunan Isa da Sabon Birni a jihar Sokoto sun kuma tsantar kansu cikin mummunan hali kamar yadda wani mazaunin yankin wanda bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana.
Shekaran jiya sun je wasu ƙauyuka na can ƙauyen Gata sun kashe sun yi ma mutane yankan rago. Wallahi ƙauyen da ya zo cikin garin Gata wallahi sun yi mutum 30 ƙauye 30 amin. Bargaja yanzu haka zancen nan da nake da kai yanzu magana ga da nake da kai wallahi suna cikin garin Bargaja ba su hita ba yanzu haka sun kashe mutum 5 kuma sannan hukumomi suna ji suna gani akwai sojoji akwai mofol amma wallahi babu wani mataki da aka iya doka sai abun ya faru sannan za a ce a taya doki mataki. An san inda barayin ga suke, an san inda suka kwana, an sani ana na ana mu'amala da su amma bi hukumomi ba su taho ba domin a bada dama a gwadi inda suke ko kuma wani abu makamancin haka. Kwarautan mutane suka su taho su samu sa'a haka jami'an tsaro kamata yayi su tai su kwaraute su samu sa'a su kashe na kashewa. Yanda mutane aka kashe su mu ma su taho in dai domin Allah za su yi an kawo su na ayi su ma su kashe.
Shi ma wani mazaunin garin Isa Bashir Altina Guyawa ya nuna takaici akan yadda lamarin ke ci gaba babu kyakkyaftawa.
Wato kasa in ba a yi hantara ba to babu wanda zai zanna shi ya inta in ba wanda an rike da makami ba kuma shi yana da dak kayan jama'a wato ma'ana sai kowa ya koma bai aikata laifi kenan sannan aka balance don in ba kowa bai koma bai aikata laifi ba to shi mai aikata laifi ai bai san cewa dan uwa ne yake fice ka zo bai aikata laifi
na yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto da ta yanki na goma amma dai duka abin ya ci tura na kuma tuntuɓi mai shari'a kan lamuran tsaro Captain Yahaya Jiya Umar mai ritaya wanda ya ce matsalar ita ce jami'an tsaro ba su da ingantaccen kayan aiki
duk makamin da wannan mutanen suke da shi a zukarfin da 'yan sanda yanzu kaga akwai kwanaki an kama an nuna wasu wanda aka ce za a yi sulhu da su a Zamfara da ya dubi bidiyo din na ga makamin da yake hannunsu ai ya fi karfin wannan mutane da suke da RPG suna da AA kai dan sanda iyakacinka kwata-kwata a baka yake sabon kuma ta wannan gefen kudin akwai wannan manyan makamin hanyar Sokoton nan jami'an tsaro dole su zama cewa sun tashi kuma gwamnati ta ba su makamai enough ba wai surutu kawai a ce wai shugaban soja ya ce za su gama ba kwana kaza ba
waɗannan abun na zuwa ne a daure lokacin da gwamnatoci ke ikirarin cewa suna yin faɗi tashi wajen ganin cewa sun shawo kan matsalar rashin tsaro a yankunan arewacin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, masarajin kare demokuraɗiyya sun buƙaci hukumomin ƙasar su dakatar da farautar 'yan hamayya da nufin murƙushe tarzomar da ta ɓarke a manyan biranen ƙasar ciki har da birnin Yamai inda matasa ke ƙone-ƙone da fashe-fashe na shaguna har da kwasar ganima a manyan shaguna saboda rashin amincewarsu a kan sakamakon zaɓen ranar 21 ga watan Fabrairu. A wata zanta da Sule Mumuni Barma a Yamai, shugaban kungiyar Kodai Alhaji Mustapha Kadi Ummani ya ce lokaci ya yi da za a zauna a kan teburin sulhu.
Abin da yake tada mana da hankali wato kayan kabila biyu ake kai mahari kamar kabila ta Laraba da kabila ta Buzaye wannan a cikin jamhuriyar Nijar. Bai kamata ba ko kada tunda a duk party waɗanda muke da Niger wato kowace kabila tana cikin waɗannan party to kenan ba gaskiya bane a iya cewa a yau matasa su tashi suna kaima kabila biyu kurum hari da kayan su shine muke son mu sanya kira ga gwamnati lokaci yayi shikirai ɗan adawa su zauna kan tebur guda su tattauna su kuma ɗan adawa su tashi su yi ma wakilan su magana su daina wannan abin wato a garuruwa da dama inda aka samu tashin hankali iri-iri wato bayan zabe haka ne abin ya soma a soma wato tarzoma sannu-sannu hatta kai ga gidajen mutane tunda a yanzu ma mun samu labari har gidajen ɗan jarida an soma kai ma hari to wannan bai kamata ba kasar mu ta Niger a iya cewa demokrasi kita ta zan abin yabo ba abin Allah wanda ya ba tunda yau kwana uku bayan an yi sakamako cikin tashin hankali ne ake kwana cikin tashin hankali ne ake nan ana ini har gashi an kama mutum fiye da 200 ha tsohon shugaban hafsan sojoji wanda yake da lakanin Changa an kama shi wanda zaka shi na peji ana cikin wannan matsala kuma akwai shugabannin 'yan adawa ma waɗanda aka ce a kama ba a same su ba a gidajen su
kana ganin kamar irin wannan mataki na kamakamin 'yan siyasa da dai wasu zai iya ƙara rura wutar rikici kenan
a cikin duniya gaba ɗaya idan dai aka ce demokarasiya kame-kame bai taɓa kawo alheri ba kame-kame zai zuwa ya gurɓata harkoki da dama tunda da an soma kame-kame waɗancan koda ana son a canza miyau da su wancan ɓangare sai su ce sai an saki waɗanda aka kama kenan domin haka muke kira ga gwamnati a daina kame-kame na shugabannin 'yan siyasa
wasu na cewa lokaci ya yi da ya kamata dan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ya yi magana watakila wannan tarzoma za ta dan kwanta
Muhammad Usman ya yi magana mun ji jawabin shi a jiya ya kwatanta ke a yanzu shi ya kawo koke-koken shi zai kansu a kotun tsarin mulki kenan Muhammad Usman ya yi abin da ya kamata bai yi kira ga tashin hankali ba kenan ya kamata ya ce su kuma sauran su bi shiga amma wanzu abin da nake ce muku muke so su 'yan adawa da masu rinjaye su ba juna hannu tunda lokacin da shi Bazoum ya yi jawabin shi kuma na warko shi ma ya sanya kira ga Muhammad Usman to kenan su ba juna hannu shine ɗan Niger suke so ba a ce a hada kanu da kanu ba wanda bai ka alheri
Mustapha Kadi a zantawarsa da Sule Mumuni Barma kar a shafa'a murar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro albarka da hantsin yau. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Tare da ni Aisha Muhammad. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu dora akan batun azamar da ya kamata Najeriya ta daura wajen bada tallafinta game da kudirin da kasashen duniya suka yi na rage gurbataccen iskar carbon. Har ila yau muna tare da Professor Adamu Idris Tanko, masanin ilimin kimiyyar kasa kuma malami a Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya.
Kan kasashe na duniya kusan yawa kowa yana bada nasa tallafin yadda duniya za ta samu mafita. Akwai wasu daga cikin tsare-tsare da kasashe suke bujurwa da su da kan kansu. Akwai kuma wasu waɗanda kasashen duniya ne gaba ɗaya suka haɗu suka toda tsari na yadda za a bada tallafi wa muhalli. Idan muka ɗauki wannan tsari na yadda kasashen duniya gaba ɗaya suka haɗu, akwai tsari da kasashen duniya suka fito da shi wanda aka yadda ana kiran shi CDM, wato Clean Development Mechanism. An fitar da shi ne a yadda kasashe na duniya gaba ɗaya za su iya samun tagomashi na yadda ake gudanar da bada wannan tallafi. Misali, akwai manyan kasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu yanayi na gurɓata muhalli. Waɗannan kasashe su an ɗora musu nauyi dole duk ayyukan da za su yi zamana sun yi yadda za su rage yadda suke fitar da shi wannan hayaki mai guba da ake kira carbon. Kuma za ki ga yanzu cikin 'yan shekarun nan gaskiya yawancin kire-kire da suke fitowa ana kokarin a rage hayaki mai guba. To akwai kasashe kanana 'yan Najeriya da sauran kasashe na duniya, abubuwan da muke fitarwa ba shi da gubar da zai zama cewa yana da wani babban matsala a duniya. Mu an yarda mu ci gaba da kire-kire amma to gwamnatin da duk kasashen duniya suka yadda shine duk wanda ya kirkira ya kuma fito da wannan kirkira tasa to zai ci ta gwamnatin wannan kirkira. Shine wannan tsari na Clean Development Mechanism yadda waɗansu kasashen duniya za su sai wannan al'amarin nasa su za su biya yadda zai gabatar da wannan kirkira. Da to kin ga kasashe irin namu Najeriya za su iya cin ta gwamnatin haka, sai zaki ga ana kafa manya-manyan masana'antu masu amfani da hasken rana wajen ba da wutar lantarki. Maimakon a ce yau gashi muna kona itace ko kuma muna sare bishiyar itace ko kuma ma muna amfani da kamar ka ce gas wajen samar da makamashi, to waɗannan kirkire-kirkire suna ba wa waɗannan kasashe wannan tagomashi da ake samun riba. Akwai yanayi da ake samarwa na dashe, za mu iya dashe na itatuwa. Misali ka ce yau ka shuka bishiya kamar mu da muke cikin jami'a, yau a ce jami'o'inmu mun yi musu dashe wanda za ka ga an dasa ɗaruruwan dashiyu a cikin makarantunmu ko kuma a gefen titinanmu na manyan birane. Ya zama cewa an jera bishiyu yadda zai zama na cewa ya ba da wani yanayi na yadda zai gyara tsarin wannan gari.
A wani bangaren kuma, yayin da masana suke yunkurin samun maslaha a game da illolin da kwari suke haifarwa ga shuka, an gano cewa akwai illoli da ka iya kasancewa da irin tsirran da aka sauya kwayoyin halittarsu, kamar yadda Dr. Manzo Abubakar da Nijar ya shaida mana.
Wannan kwaya halitta ita ce ake kawo kuskure ma a yi wani faci, sai a zo a ɗauko wata kwaya halitta ta wani wata halitta, sai a zo a gama a cakuɗa a yi faci. Wannan kwaya halitta ta faci da aka mata sai ba da wani yanayi wanda yake a jikin wannan halitta da aka mata kuskure ma, a jikin ta kuma ya zamanto ta yi yadda ake so. Neman kara ma iccen na karshen kare kanshi da wasu cututtuka ko kuma wasu ƙwarurruka a cikin yanayi duk inda aka yi shuka, akwai su ma ƙwarurruka halitta wanda Allah ya yi daban-daban wanda su ma suke zauwa don su yi amfani da wannan ka da aka yi, kuma su ma su ci moriya a banto. Sai ka gani mutum ya nemi karewa lokacin da yake amfani da kaman magunguna haka na kimiyya wanda ake zowa maganin kishi kan maganin da ake bulbulawa haka kamar ake watsawa baka magunguna wanda aki ya cututtuka da kwarruka na kayan gona. Ga mun tucewa wannan magani, wannan ruka da wannan magani da ke wanda shi baye da cikakken tasiri tunda su kan kwarruka ko kuma cututtuka an san sanin da suke kare kansu don saboda su ba su rayu. Sannan hankali shi a garin cewa wannan kuskurima da aka yi da kana da illa tunda shi yanayi da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya yi yanayinsa ya ne da shi ya samu mutane da kuma shi ya samu kana ya kamata.
Sauraro, a nan za mu yi sassama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Ta zuwa makon gobe, mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.
Lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ranar 8 ga watan Fabrairu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bada sanarwar sake kulla hulɗa tsakanin Amurka da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma UNHRC a takaice. Amurka na ci gaba da bayar da himma kan manufofin harkokin waje waɗanda suka shafi demokaradiyya, 'yancin ɗan adam da daidaito. Sakatare Blank ya bayyana a cikin wata sanarwa cewar ingantaccen amfani da kayan aiki na bai ɗaya wani muhimmin ɓangare ne na wannan burin da aka sa a gaba. Shugaba Biden ya umarci ma'aikatar harkokin waje da ta gaggauta sake shiga aiki tare da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A lokaci guda kuwa, Sakatare Blinken ya kula cewar hukumar kare haƙƙin bil'adama a tabakinsa tana buƙatar gyara ga ajandarta yadda ake shigarta da kuma alƙiblarta, ciki har da batun yin amfani da tsari biyu ga ƙasar Isra'ila. Duk da haka, a tabakinsa, janyewarmu daga ƙungiyar a watan Yunin 2019 bai kawo mana canji mai ma'ana ba. A maimakon haka, ya haifar da giɓi na shugabanci da ake buƙata daga Amurka, wanda ƙasashe da suke da ajandar kama karya suka yi ƙoƙarin amfani da shi don cimma burinsu. Amurka ta imani cewar hanya mafi kyau don inganta ayyukan hukumar UNHRC ita ce ta aiki daga ciki, inji kakaki Price. Idan ta yi aiki kamar yadda aka tsara, majalisar na iya zama kayan aiki mai ƙarfi don bunƙasa 'yanci da ake buƙata, kare 'yancin mata da 'yan mata da ɗaiɗaikun mutane da kuma sauran al'ummomi da aka yi wa danniya, yayin da ake ƙoƙarin ganin ana ɗaukar mataki kan masu tauye haƙƙin bil'adama a duniya. Ana kan shirin tsara yadda za mu yi aiki tare da hukumar UNHRC a Geneva, inda tuni ofishin jakadancin Amurka ya halarci tarurrukan hukumar da kuma zama na musamman kan halin da ake ciki a Burma. Kakaki Price ya ce, a halin yanzu wannan shigar za ta kasance a matsayin mai sa ido wanda zai ba mu damar yin magana a majalisar, shiga tattaunawa da kuma aiki tare da abokan hulɗa. Kamar yadda Sakatare Blinken ya jaddada a tabakinsa, mun yi imani cewar lokaci da Amurka za ta yi aiki tare da majalisar da haɗin gwiwar dukkan abokan hulɗa da ƙawayenta, ana iya samun canji mai kyau. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masararo, don muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Umar Faruk Musa da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.